إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله من خلقه وصفيه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان واقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na Laraba 10 ga watan Sha'ban hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina na shekara ta 1442 wanda yi daidai da 24 ga watan Maris shekara ta 2021 miladiya. Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci Masjidu Sani Dauda wanda ke namba 39 Yakubu Avenue daura da Galadima Road a Gwarimi jihar Kaduna a wannan ƙasa tamu ta Nigeria. Muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka Riyadus Salihin na Abu Zakariya'u Yahya bin Sharaf An-Nawawi Ash-Shafi'i rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a. Mun kwana a cikin babul muraqabati hadisi ana wabugun hadisi na 66 shine hadisi na 6 a babun. Mun karkare hadisin sai lokaci ya mana halin sa a makon da ya gabata. A jerin gwanon karatun wannan littafi wannan shine majalisi na 54 idan ba mu manta ba hadisin da muka karanta a baya hadisi ne wanda ya ba mu darasi mai dimbin yawa hadisin Abu Huraira wanda mutane uku daga cikin Banu Isra'ila Allah yayi nufin ya gwada su me hikimar da yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labarin wannan hadisi yana so ya nuna mana cewa mu ma a cikin al'ummansa Allah yana iya gwada mu ina fata an gane ba wai ya ba mu labari bane kawai dan labari yanda ya jarabci wa'ancan to mu ma al'ummansa Allah yana iya jarabta mu su annan guda uku na farko wato zabaya na biyu mai kora na uku makahu wannan mutane guda uku Allah ya turo mala'ika da siffan dan adam ya gwada su aikin da kowanne a cikin su mutane na gudun sa yana kiyamatan sa amma sai Allah yayi nufin ya gwada imanin su kuma ya gani shin za su ci jarabawa a duniya kafin na lahira wannan mala'ika ya zo da siffa ta dan adam ya ce kai me kake so ya zo wajen zabaya ya ce ina son jiki mai kyau da launi mai kyau wanda ke sa mutane ke kyamata ta ya shafa shi na addu'a sai Allah ya dawo mai da jiki mai kyau da fata mai kyau wanda mutane ba za su kyamace shi ba sai ya tambaye shi me kake so a cikin dabbobi sai ya ce yana son raƙumi sai aka ba shi raƙuma mai ciki wanda cikin ta ya kai wata 10 kaga kenan za ta dinga mai haihuwa nabiyu shine mai kora shi ma yayi aka masa tambaya ya bada amsa irin tambayar da aka yi ma wancan shi ma ya bada irin amsa yace yana son gashi mai kyau wanda ke sa mutane ke kyamatansa ya shafa shi Allah ya dawo mai da kai gashin sa mai kyau da tsaron su koran ya bushe ya tambaye shi kai me kake so sai yace yana son sa sai aka bashi karsana mai haihuwa sannan aka bi shi da addu'a kamar yanda aka bi wancan da addu'a aka ce Allah ya ma al-dukiyaka albarka na uku shi kuma makahu me kake so yace Allah ya dawo masa da idansa kada shi tauhidi yayi wa'antan sun ce a dawo musu da shi shi kuma wannan sai jingina wa Allah dan Allah ne kadai sai dawo mai da shi kaga yana da tauhidi manzo Allah da ya tashi bada labarin yace sai Allah ya dawo masa da shi kaga wa'antan sai aka ce sai aka dawo musu da shi sai aka tambaye shi kai me kake so sai yace awaki sai aka bashi tunciya mai ciki dukkan su shi ma sai aka bi shi da addu'a kamar yanda aka bi wancan dukkan su Allah ya musu albarka sai suka zama garki wannan yana da garken raƙumi wannan yana da garken shanu wannan kuma yana da garken awakai sai mala'ikan nan ya zo bayan wani lokaci da siffan ɗan adam ya fara zuwa wa mai wato zabayan ya zo masa da irin siffansa ya ce ni matafiyi ne guziri ya yanke min ba inda zan iya zuwa inda za ni sai da taimakon ka bayan na Allah ina gama ka da wanda ya maida maka da jikinka mai kyau ka agaza min sai ce a haƙoƙi sun mai yawa iyalai sun mai yawa nauyi ya mai yawa shi ba zai iya bashi komai ba sai ya kalle shi ya ce kai da ba zabaya ba ne Allah ya dawo maka da launinka da komai na ka jo ni ba zabaya ba ne kai da ba talaka ba ne Allah ya baka kuɗi ya ce a dukiyar nan da ka gani kaka da kakanni na gaje shi sai ce to inda yanda ka faɗi ƙarya ce Allah ya maida kai asalinka sai ta shi ya bashi waje sai ya zo wa mai kora shi ma mai koran ya maimaita masa abinda wancan ya maimaita sai ya zo wa makahu sai makahu ya ce gaskiya ne da ni makahu ne Allah ya dawo min da idona kuma ni da talaka ne fitik sai Allah ya maida ni mawadaci to menene da kai talaka ne Allah ya ka amsha ki mai kudi dan ka ce da ni talaka ne sai me zai rage maka daraja zai kara maka daraja saboda ka dandana dacin talauci to kai ne ya fita cancanta a ce ka taimaka wa mutane saboda wani kila kaka da kakanni kila gadan ne kudi baban shi ya gada ne da wajen baban shi shi ma da baban ya mutu ya zo ya gaji kudin ne kaga bai san dacin talauci ba kai ka fi sanin dacin talauci da ka sani kaga kai kamata ki abin nan yace gaskiya ne ni talaka ne sai ce duk abin da ka gani a cikin dukiyata ka dauki abin da yayi maka ni bazan yi jayayya da kai ba akan dukiyata da zaka dauka ka dauka ka siyar ka kara guzuri sai ce Allah ya ma dukiyarka albarka duka kayanka ni mala'ika ne Allah ya turo ni in gwada ku ku uku abokanka su biyu sun yi feri duk sun koma cikin talauci kai kuma kana nan da wadatarka kaga da ya gode wa Allah sai Allah ya kara masa su kuma da suka butulce wa ni'imar Allah sai me sai Allah ya kyale su ina fata an gane to haka ka kwatanta shi kai ma'aikaci ne na gwamnati ko dan kasuwa ne wani alhaji ya jawo ka ko a shagonsa kamar ya mai da kai yaransa a shago ya saka maka hannu kai ma daga baya ka samu ko kai ma me ya kamata kai kai ma ka jawo wani yanda aka jawo ka in a shago ne ko kuma kai ma'aikacin gwamnati ne, kafin ka zama ma'aikacin nan wani ne ya zo da kai wajen ogan ya ce da Allah wannan yaro na ne ko ɗan ƙani na ne ko ɗan wana ne ko kuma makwabci na ne, babansa mabuƙaci ne, yanzu ka taimake shi domin Allah ka bashi wannan aikin don ya ɗauki nauyin gidansu. Ina fata an gane, sai aka baka wannan aikin kai ma yau sai Allah ya maida kai babba. Me ya kamata ka yi? Sai ka shiga lungu saƙo-saƙo na anguwannin talakawa irinka, ka je ka ɗauko yadda kai ma aka ɗauko ka, ka ɗauko su ka sa su kamar yadda kai ma aka sa ka, sai ka ga rayuwarka ta yi kyau, ta yi albarka, kuma 'ya'yanka ma sun rayuwarsu ta yi kyau kuma ta yi albarka. Amma idan ka zama ramin kura sai 'ya'yanta ko? Sai Allah ya kyale ka da dabararka. Ina fata an gane, ka tura yaran waje su ƙi yin karatu, ya gama shekara gomansa a Turai ya dawo daga shi sai ɗan kwikwiyo da jita da kitso ko? Iya abin da ya iya, what's up baby, shi kenan abin da ya iya, ƙarewar ta kenan, amma sun bumbuku mun umuyu ba abin da ya gane, ka ga me? A Allah baka mai wayo, dan adam ne kake ganin za ka iya mai dabara, amma Allah yana madakata yana jiranka. Ina fata an gane, ka ki taimaka to sai naka kuma kai ma Allah ya ki taimaka masa, saboda idan Allah ya baka dukiya Allah ya gwada ka ne ya gani dukiyar ta aro ce ai ba taka bace. Ina fata an gane, aro aka baka dan ka taimaka wa al'umma, kai kuma idan an yi ka talaka kai ma gwada ka ake yi, ka yi haƙuri da talaucin, kada ka zama wato mutum mai roƙo, ka yi haƙuri da talaucinka, ka samu wadatar zuci a zuciyarka dan abinda Allah ya azurta ka da shi, ka yi haƙuri da shi. Ina fata an gane, dukkanku kuna cikin jarabawa ne, shi wancan mawadacin da kai da kake talaka, kuma kowa ana gwada shi ne, in ka kiyaye za ka samu aljanna, in shi ma ya kiyaye zai samu aljanna, kaga ba mai asara ko? In kuwa ka ki kiyayewa za ka shiga wuta, kaga ka yi 2-0, ba wan ba wan, karatun ɗan kama kenan. Shi kuma ya yi 1-0, ya ji daɗi a duniya ko? To shi kuma ya rasa a lahira. Ina fata an gane, to kaga shi sa dole idan Allah ya azurta ka ko ya jarabce ka ya baka dukiya ko ya baka ilimi ko ya baka wani matsayi na sarauta ko na harkan gwamnati, ka zama mai taimako ga al'ummanka, kofanka ya zama koda yaushe a buɗe, don baka san me zai biyo baya ba, don akwai wanda za ka rena shi daga ƙarshe ya zo kuma shi zai zo ya taimake ka, akwai wanda za ka wulaƙanta shi daga ƙarshe kuma ya zo shi zai taimake ka, akwai kuma wanda za ka ɗauke shi ba komai ba sai Allah ya zo ya ɗaukaka shi wata rana, kana gani kana so ko baka so dole sai ka zo ta hannunsa ka nemi taimako. Mu duba kissar rayuwar manzon Allah mu gani mana sallallahu alaihi wasallam, koran shi aka yi a Makka yana kuka, kuka yake yi, ya juyo bayan ya kai wajen Makka ya kalli Makka ya ce ya ke Makka, wallahi Allah ya san cewa a duk duniya babu garin da nake so a zuciyana irinki, ba dan mutanen da ke cikinki sun kore ni ba, wallahi ba zan fita a cikinki ba. Kaga kauna ko da bege manzo Allah ya bar Makka, amma mutanen nan da suka kore shi sai da ya dawo cikin Makka suka koma karkashinsa, wa zai ma wannan? Allah kadai ne ya sai ma wannan, dan adam bai sai maka wannan ba. Saboda haka ka maida al'amarinka zuwa ga Allah, ka yi imani da kaddara, sa'annan kuma ka kula kada ka cuci mutum, da ka cuta gara a cuce ka, ya kuma ka sauki da ka zama macuci, da duk wanda ka cuta baka san bacin da zai maka ba. Wani yana da haƙuri zai iya cewa Allah shiryewa ne ko? Wani kuma zai ce Allah ya isa, wani kuma zai hada da tsinuwa zai ce Allah ya isa, Allah ya tsine mawa ne, kuma duk abin da ya faɗi a kanka sai Allah ya yi maka. Saboda manzala ce ka ji tsoron wanda addu'an mutumin da ka cuce shi ko da ba musulmi ba ne. addu'ansa ana daga ta sama ka anna hashiraratun kamar walkiya take tana haskaka sama prr take wucewa take haskaka sama gabaki daya kamar yanda idan an kunna wuta ko disco light yake yi ko haka addu'an wanda zaka zalunce shi ko ka zalunce shi zai dinga haskaka sama gabaki danta sai Allah ya daga ya kalle ta yace wa izzati wa jalali na rantse da buwayata da girmana la ansurannaka wallahi sai na taimake ka walau ba'da hin ko da bayan wani dan lokaci ne akan addu'an da kai mu wannan wallahi sai na saka ma Allah ya sa mu dace malam yace wal naqatu al ushra'u abinda ake nufi da an naqatu al ushra'u بضم العين وفتح السين الشين وبالمد يتي عين انتنا دفتها كما شين اما ينا دفتها كما ينا دمد هي الحامل يتي ابن لأتي نبدا الناقة العشراء اتتي راقما ميتكي قوله انتجا كو انتجا yace maganarsa da yace antaja wa fi riwayatin a wata ruwaya yace ta haihu kenan wa fi riwayatin wata ruwaya fa natija sai ya samadda ma'anahu tawalla nata'ijaha wato ta fitar da abinda ake amani daga gare ta shine cikin nan ko ta samar da abinda ake tsammani dama duk mai ciki ana so ta me sauka ko ta haifar da abinda ke cikin to wannan ta fitar da abinda ke cikin ta yace wan natiju lin naqa idan raquma ta haihu sai a ce natijat ta haihu bi ma'ana raquma ake amfani da wannan kalman gare ta kal qabilati lil mar'a kamar mace mai ciki sai a ce qabila ta haihu ina fata an gane wa qawluhu wallada hadha huwa bi tashdidil lam yace maganar sa da yace wallada hadha wannan ya haihu ko kuma ta haihu yace shine ammasa shadda lamun din ammasa shadda ai tawalla wiladataha ta haifar da abin da ke cikinta bi ma'ana ta sauke cikin da ke jikinta na ɗa da Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara a cikin wannan dabban sai ce wa huwa bi ma'ana antaja fil naqa yace shine ma'anar antaja ta haihu idan raquma ce ake amfani da wannan kalman fal muwallid wan natiju wanda ya haihu muwallid ana amfani ne ga awakai da tumakai nataja ko kuma antaja au annatiju ana amfani ne da shi kalmar ga raqumi bi ma'ana raquma idan ta haihu lakin hadha lil hayawan malan yace wannan ana amfani ne da shi ga dabbobi wa'annan kalmomin wallada wa nataja wal qabila bi ma'ana yace ana nufi qabila ita kuma ana amfani ne da shi ga ya mace mutum sai yace dukkan su ma'anar su daya wanda ya haihu lakin hadha lil hayawan sai dai wallada da natijun ana amfani ne da shi ga dabba ina fata an gane wa zaka li ghairihi amma qabila ana amfani ne da shi ga waɗanda ba dabbobi ba wato ɗan adam kenan wa qawluhu maganar da yace in qata'at bi al-hibal igiya ta tafiya ta yanke min igiyar da ke rike matafiyi shine ai guziri ko an gane kinaya ce sai yace huwa bil ha al-muhmala ita ce da ha'un mara dugo wal ba al-muwahhada da ba'u sai ce ai al-asbab shine hanyar da yake bi wajen gudanar da tafiyarsa har ya kai shi inda za shi bi ma'ana hanyar tafiya da zai kai shi zuwa inda za shi wa qawluhu fadansa da yace la ajhadaka ma'anahu لا أشق عليك في رد شيء تأخذه ني بذن تنن تامك دن كاتو شونا أبن شيء جاو من دك أنا با سو دعي الله نيباني هنا فاتا أنياني الله نيباني دق أبن دق الله يباني كوتا كاكاي أجاء أكي مسا كما الله يباشو أنه أبو بونكو يمسا البركة تو تند الله يمسا البركة تو سيي وكنسا قيام الليل شيتي ني بذن جايي هذا كيبا dan ka dauki wannan abinci ha banda wannan dauki wannan aje mun wannan a duk wanda ka dauka daidai ne a wurina saboda ai baiwa ce Allah ya masa ko da talaka ne sai Allah ya karfafa shi ya maida shi mawadaci to kaga ai godiya zai yi wa Allah irin wannan gata da Allah subhanahu wataala yayi masa yace ba zai ja da shi akan wani abu yace ya dawo da shi ba au tatlubuhu min mali ko kuma ka nema daga cikin dukiyata kace in baka in ce a duk abin da ka nema zan ce ka dauka kamar wani bawan Allah da yake bani labari yanzu ya rasu lokacin yace shi yana tambaya na ne yake cewa malam ga yanda yake yi tsarin sa yace shi abokansa da makwabtansa idan sun zo wurin sa suna neman agaji na rance yace baya ba su sai nace me dalili yace malam idan na bashi rance mutuncin da muke yi saboda in bai samu daman da zai biya ba zai yanki zai dinga canza hanya amma ga tsarin da ni nayi wa kaina idan yazo yace misali yana son 10,000 rance yace sai in dauko 2,500 in ce gashi na baka kyauta hakan da nayi malam yayi ko bai yi ba nace yayi nace in kana da karfin da zaka iya bashi 10 ka bashi amma hakan ma da kai yayi daidai ai ka taimake shi ne neman 10 rance aka bashi 5 ai kaga ya samu sauki ko to bawan Allah nan da ya rasu sai da akai kusan shekara 4 dukiyar sahabaka take yi abin da ya barwa magadansa kaga ya nuna cewa me mutumin kirki ne bayan ya rasu sai da aka yi shekara 4 kullun dukiyar karuwa take bayan mutuwarsa ai kaga mafi galibin mawadata ko idan mutun ya mutu sai kaga ana samun me tasgaro a wajen dukiya to amma shi habaka dukiyar ta dingai saboda me saboda ya nuna cewa lalle wannan mutumin kirki ne har wa'ansu mutane banki da sauran kamfani suna zuwa wurin wanda ke juya kudin cewa su zo za su ba su rance ba su taba ganin mutumin da ya kwanta ya mutu dukiyarsa na habaka irin shi ba kaga wannan sai nuna maka wa kana abuhuma salihan ko kisan wato suratul kahfi ai Allah ya kiyaye dukiyar wa'annan yaran ne saboda baban su mutumin kirki to malamai suke cire fiqihu anan cewa duk mutumin da yake mutumin kirki ne ko da ya bar duniya Allah na kiyaye dukiyarsa baya lalacewa ga ƴaƴansa su samu dukiyarsu kowanne zai kai ga hannunsa to kaga wannan shine ka nagartu sai Allah subhanahu wataala ya ƙara nagarta maka bayan ka bayan baka nan Abdullahi dan Mas'udin Allah ya ƙara yadda a gare sa yakan ce in ya tashi yana sallar dare yarin shi da bacci sai ce ina ƙara kyautata alaƙata da Ubangiji dan amfaninku ko dan idan ya mutu yaransa kasar ne tozarta amma ba dukiya ba kaga wani zai dinga tunanin bari ya tara musu dukiya saboda in ya mutu kada su ne tozarta kuma in su ya zo ya mutu kuma sai ka ga me dukiyar ba ta yi amfani ba ina fata an gane babu abin da zaka bar wa danka kamar ka bashi ilimi na zamani da addini da tsoron Allah ka gama masa komai kai ma ai ba goshin ka aka rubuta kuɗin ba ko shi ma ya nema zai samu yanda ka samu kila nashi ma ya fi naka kai dai ka daura shi akan hanya kuma ka bashi tarbiya ka gama amma in kana tunanin dukiya ne duk abin da zaka tara masa in dai babu tsoron Allah wallahi zai lalace dan ni na san mutumin da ya mutu kowane ɗaya a cikin ƴaƴansa matansa hudu an ba su biliyan 5 cash banda asali biliyan 5 kowane ɗaya
kuma ƴaƴa mata kowace ta tashi da 2.5 billion a cikin matan akwai wanda ta tayawa ma saurayin ta jeep ina gaya maka ko shekara uku ba a yi ba ɗaya daga cikin yaransa mai biliyan biyar ɗin nan ya kwance fankan masallacin gidansu zai je siyar kaga tarawan ya masa amfani kaga bai masa amfani ba to babban abin shine ka bashi tauhidi Allah ya sa mu dace malam yace kama yace wa fi riwayatin bukhari a wata riwaya ta imamu bukhari sai ce la ahmadaka biha almuhmala walmim yace da ha'un din mara dugo da mimun wa ma'anahu yace la ahmadaka bi tarki shay tahtaju ilayhi yace bazan ja da kai ba akan wani barin wani abin da kai kana da bukatar sa in ce ni kuma zan karbi a hannunka in ce a banda wannan dauki wannan yace bazan maka haka ba duk abin da ka dauka a cikin wa'annan dabbobin na awakai na ba matsala ni bai dame ni ba ba za ka dauki wata a ciki ba in ce a banda wannan ka dauki wata ba duk wanda ka dauka daidai ne ni a wurina tunda baiwa ce Allah ya min kuma gamdakatar Allah ya min akan wannan arziki shine sai malam yake cewa kama qalu kamar yanda suka ce laysa ala tulil hayati nadamun ai tsawon rayuwa babu nadama a cikin sa ai ala fawati tuliha inde mutun yayi ayyuka na alkhairi ya dade a duniya ai baya damuwa da dade wanda yayi a duniya ko baya nadama kai shekara 100 amma shekara 100 nan tunda Allah yayi ka saurayi balagagge har zuwa shekaru 100 nan ayyuka na alkhairi kake aiwatarwa za ka yi nadama kaga ba za ka yi nadama ba wanda ke nadama shine a ce yayi tsawon shekaru amma yana ayyuka na asha shine za ka ga yana nadama ko yana cewa kai kai cansa da ya sani yayi kaza a tsawon shekarun nan saboda bata mai amfani ba tsawon shekarun bai mai amfani ba tsawon shekaru yana da amfani ne idan mutum ya jajirce ya dinga ayyuka na alkhairi har zuwa lokacin da Allah zai karɓi ransa ina fata mun gane to wannan shine abin da malam yace sai as-sabi'u hadisi na bakwai an abi ya'la shaddad bin aus radiyallahu anhu hadisi daga abu ya'la shaddad bin aus shine shaddad bin aus bin thabit al-ansari mutumin madina ne sahabi ne ya mutu a garin sham wato kafin shekara ta 60 hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shi kuma dan uwan hassan bin sabit ne da ne ga dan uwan hassan bin sabit wanda ke rairaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waka wanda mai da martani ga kafirai idan suna sukar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan sahabi yake cewa an annabi sallallahu alaihi wasallam daga manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi da alayensa qala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace alkayyis me ake nufi da alkayyis alkayyis shine mutum mai wayo mai dabara shine al'aqilu almubsir shine mai hankali da ke lura fil umuri annazira aw fi annazir fil awaqib wanda ke kallon al'amarin idan nayi kaza me zai haifar shine mai wayo shine alkayisu mai wayo mai dabara wato duk abin da zai yi sai ya zauna ya nasu ya karanci matsalar yanzu in dai kaza daga ƙarshe ne zai haifar da kaza kai ba zai haifar da ɗani ido ba na haƙura ba zan yi shi ba yace to wannan shine ne dabara amince matsalar shine alkayisu man dana nafsahu shine mutumin da ya jajirce wa kansa yana bautatawa Allah wa amila lima ba'da al-maut yayi aiki saboda abinda zai tadda bayan mutuwa ina fata an gane sai ce wala ajizu shi kuwa gajiyayye me ake nufi da al-ajiz shine al-muqsiru fil umur, shine wanda ke taƙaitawa a cikin al'amari, baya kallon ƙarshen abu me zai haifar. Duk abin da zai baya kallon ƙarshen sa, kawai shi zai yi, shi tunda dai abu kaza zuciyarsa ta raya masa sai yayi. Sai dai daga baya abin da zai biyo baya ya dawo yana kuka, to wannan shine al-ajiz gajiyayye. Amin shi wannan? To me ake nufi da wannan? Sai manzo Allah ce wal ajizu, kaga gajiyayye, man atba'a nafsahu hawaha, shine mutumin da ya bi ransa da san ransa. Ai da ma Allah ce wali man khafa maqama rabbihi jannatan, wanda ya ji tsoron tsayuwa gaba ga ubangijinsa akwai aljanna guda biyu, aljannan dan adam da aljannan aljani. Saboda siyakin ayat tana magana ne akan jinsin nan guda biyu, sai ce fa bi ayyi ala sai rabbikuma tukadiban, wato da mutun da aljanna. Saboda haka suna da aljanna, ba wai ana nufin kana da aljanna biyu bane, a'a, aljannan dan adam daban, aljannan aljani daban. Dukkanmu za mu shiga aljanna da mu da su, amma muna da aljannan namu daban, su ma suna da aljannan nasu daban. Saboda jinsin su daban, mu ma ne jinsin mu daban, ba ma ganin su, su ma suna ganin mu. To aljannan su yanda suka yi rayuwa a duniya a tsakanin su da juna, haka Allah zai bar su a aljannan su. Mu kuma yanda muka yi rayuwa tsakanin mu da juna a duniya, haka za Allah zai ba mu aljannan mu. Kamar yanda in mun haɗu da juna, ka shekara 30 baka haɗu da wani abokinka ba ko, kana ɗaga kai sai ka gan shi ka tuna, ah sai a zauna ana wani ina wani ko wani ina wani, to ko a lahira sai an yi wannan. Wa aqbala ba'dhum 'ala ba'din yatasa'alun, Allah ce sashi za su haɗu da sashi suna tambaya. Qalu inna kunna qablu fi ahlina mushrikin, kai da fa a duniya ba mun ji jiki ba, ka tuna sallan da muke zuwa rana kaza, ka tuna ranan da ka taba tafiya ka fado akan mashin kaza kai kaza, dukkan abin da ya faru sai kai bayani. Inna shine wa aqbala ba'dhum 'ala ba'd yatasa'alun qalu inna kunna qablu fi ahlina mushrikin, sai ce ni famanna Allahu 'alaina, sai Allah ya mana baiwa, wa waqana min 'adhabis samum, wa waqana 'adhabis samum, sai Allah ya tsiratar da mu daga azaba mai guba na wutar jahannama. Sai inna kunna qablu nad'uhu innahu huwal barur rahim, mun kasance da mun tunda muke tun muna duniya muna ibada tukuru, saboda shi ubangiji barur rahim, shi mai tausayawa ne, kuma ne amsa kiran bayansa da biya musu bukata, ya biya mana bukata, ya tsiratar da mu daga wuta, ya shigar da mu aljanna. Sai wani ya ce ah to ina wane, qala hal antum muttali'un, ah ku duba mana ina yake, fattala'a fara'ahu fi sawa'il jahim, yana daga kai sai ce tab ga wani can a wuta. Qalat Allahi in kitta la turdin wa laula ni'matu rabbi la kuntu min al muhdharin, yace tab da mu ma mun shiga cikin wutan nan tare da shi, ba dan ni'imar da Allah ya mana ba, kai ka san da fa kode yaushe la wani zai ce zo mu je, da muka gano shi ba mun aje shi a gefe ba mun ci gaba da harkokin mu, yace to kaga inda Allah yake muke muke nan, da yanzu mu muna tare da shi. Duk mutumin da ka san cewa ba zai kai ka zuwa ga Allah ba, ba zai kai ka zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba, to wannan kana rike wato ganye ne ka sakire shi. Amma duk abokin da zai kai ka zuwa ga Allah, zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, in kai ba daidai ba ya kalle ka ya ce wani abin nan da kai ba daidai ba ne, shi ne abokin da za ka rike, ka rike wato reshe ke nan gam, saboda wannan ba abin bari ba ne. Duk mutumin da kuna tare ya ganka kai ba daidai ba ya tsaye da kai ya nuna maka to masoyinka ne, amma duk wanda zai ganka kana ba daidai ba ya kauda kai ya ce ina ruwana, shi ya sani, to wannan ba masoyinka ba ne. Ina fata an gane, saboda duk mai son ka shi ne zai gaya ma gaskiya, da daɗi ko ba daɗi, shi ne masoyinka. Allah ya sa mu dace. To kaga anan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya ce wa tamanna ala Allahi al-amani, ya dinga burace-burace akan Allah, ay insha Allah wala in rudittu ila rabbi la ajidanna khayran minha munqalaba, ko ai shi ya koma lahira ma sai ya samu wanda yake wannan, kai aljannan nan ta ne rabo ce, ai da mun ai an ce kowa dan aljanna ne kuma kowa dan wuta ne, saboda haka
in dai Allah ya nufi zan shiga aljanna ai zan shiga kai bari mu je mu cigaba da harkokin mu kaga wannan mutumin ya saki reshi ya kama me ganye ba abokin tafiya bane saboda in kana son kudi ne kake yi ba sana'a kake yi ba ko kuma kai aiki ba to zaka zama ne a masallaci ka dinga Allahumma rizquni emergency Allahumma rizquni emergency emergency za ta zo ai ba ta zo ba duk wanda ya ganka ya ganka a masallaci tun asuba ka zauna ka dinga Allahumma rizquni emergency Allahumma rizquni emergency aka zo akai azhar kana zauna kana Allahumma rizquni emergency aka zo akai la'asar kana zauna a masallaci Allahumma rizquni emergency akai magriba kana zauna akai isha'i ladan zai ce to fitan mana daga masallaci za mu kulle masallaci amma ka je wajen ka je sakatri ka duba kwakwalwarka kudin daga sama zai bado ai dole sai ka fita ko a wajen da ka fita sannan sai Allah ya sa kai gam da katarka dace to haka shi ma wanda yake ce maka ai aljanna ta mai rabo ce duk wanda Allah ya rubuta dan aljanna ne baya sallah baya azumi baya kiyaye dokan Allah kuma yace in ana magana aljanna yace firdausu ma muke so ha tarjun najata wa lam tasruk masalikaha inna safinata la tajri ala al-yabas kana son tsira amma hanyar tsiran baka bi ba yace ka sani cewa jirgin ruwa fa ba a tudu take tafiya ba ai na jirgin ruwa ke tafiya a ruwa ka taba ganin jirgin ruwa a jin shi a tudu ya ja ai ba zai taba ja ba to haka kai ma ba za ka ja ba Allah ya samu dace wannan hadisi malam yace rawahu at-tirmidhi imam at-tirmidhi ya rawaito sa a cikin jami'in sa ya zo da shi a cikin abwabu sifatil qiyama والرقائق والورع عن النبي صلى الله عليه وسلم هكا امام الترمذي يروي توسا هكا كما وانا حديثي امام احمد يفتد شيء اتكي مسنة دنسا هكا امام ابن ماجة هكا امام حاكم كما امام حاكم ياتي حديثي ني انجرتتشي اتكي مستدرك ناسا امام الزهدي ياي موافقة دشي اكن تبتد انجنش وانا حديثي انا فاتا انغاني sai malam yace as-samin hadisi na 8 a wannan babi ana bi hurairah radiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam min husni islam al-mar tarkuhu ma la ya'nihi hadisi daga abu hurairah Allah ya kara yadda a gare sa yace manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi da alayansa ya ce min husni islamil mar'i daga cikin kyawun musuluncin mutum tarkuhu ma la ya'nihi barin abin da bai shafe shi ba to yana ya nuna kai mutumin kirki ne kana zaune ne wasu suna labari sai ka kasa kunne kana so ka ji ne me suke tattauna ina shafe ka ina ruwanka ina fata an gane duk abin da bai shafe ka ba to yana daga cikin alamar kai mutumin kirki ne ba ka tattaunawa kuma ba ruwanka da ma wannan abu tunda bai shafe ka ba wannan ya nuna nagartuwarka cewa ka ya san ai Allah na kallon ka to tunda abin da bai shafe ni ba me yasa zan damu saboda haka kaga mutane ne na magana sai ka dinga kasa kunne kana so ka ji me suke cewa ina fata an gane ya shafe ka ina ruwanka in suna so ka ji ai za su kira ka ko wani zo ka ji abin da muke tattaunawa amma tunda ba su so ka ji su suna tattaunawa abin su me yasa sai ka je ka ji ko kuma wani abin da bai shafe ka ba ka ce sai ka bi diddigin wannan abin ina fata an gane to kaga wannan ya nuna musuluncin ka ba kyakkyawan musulunci kake yi ba in kana kyakkyawan musulunci duk abin da bai shafe ka ba ruwanka ina fata an gane bai shafe ka ba wannan yana nuna maka kyakkyawan mu'amala wanda addinin musulunci yake koya wa mutum musulmi duk abin da bai shafe ka ba to ba ruwanka da wannan abin wannan yana nuna nagartuwarka a addinin musulunci kuma ka bi abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace sai malam yace hadithun hasanun wannan hadisi kyakkyawa ne rawahu at-tirmidhi wa ghayruhu Imam at-Tirmidhi ya rawaito wannan hadisin da waninsa wannan hadisi Imam at-Tirmidhi ya rawaito sa a cikin Abwabu Zuhudi an Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam
أتكين جامي إنسا باب حديث غريب لا نعرفه سيدي إمام الترمذي يتي وانا حديثي واتو غريبيني بمسيش بسيت وانا باب واتو توانا قوفا كما حديثي جمالا يتي ورواه غيره إمام ابن ماجه يرويت وانا حديثي أتكين سنن إنسا حكا إمام مالك يرويت وانا حديثي أتكين واتو مسند إنسا da isnadi ingantacce a da jumlar cewa wannan wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk abin da bai shafe ka ba to yana nuna alamar kyakkyawan musuluncinka ba ruwanka da wannan abu to tambaya anan shine sai kaga ana zaluntan wani kuma kana da ikon da zaka iya hana wannan zaluncin sai ka ce ai manzo Allah ce daga cikin kyakkyawan musuluncin mutum barin abin da bai shafe ka ba saboda haka wannan bai shafe ni ba ba zan yi magana ba a'a ba shi yake nufi ba ina fata an gane wajibi ne ma ka kwato wa wannan mutumin haƙƙinsa shine manzo Allah ce unsur akhaka zaliman aw mazluman ka taimaka wa dan uwanka azzalimi ko wanda aka zalunta sai sabai abin ya musu girma kaifa nansuruhu aw kaifa nansuruhu zalim shi azzalimin ya zamu taimake shi sabai ke tambayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine manzo Allah ce an tamna'ahu ka hana shi zaluncin ka taimake shi yanzu misali kai ka san abokinka mutumin banza ne aikin sa zai zo yayi da riyan mata da sunan zai aure su ya kawo sadaki ya kawo kaza daga ƙarshe sai yayi zina da ita sai ya dawo ya ce ya fasa ya kwace kai ka sani sai zo ya same ka ya ce to da Allah kuma bai da uba mahaifinsa ya riga ya rasu sai ya ce da Allah kai wa babanka magana dan Allah ina so mu je gidan su wacce a gabatar dan a yadda kai za ka amince kaga idan ka je kai yadda ka je wa mahaifinka aka je kaga na farko ka zubar wa da mahaifinka mutunci ɗaya kenan ko na biyu ka taimaki azzalimi cikin zaluncinsa sa'annan na uku da kai da shi za ku samu commission a wannan laifin saboda ka taimaka wa azzalimi kuma manzo Allah ya nuna laifi ne babba akan irin wannan aiki saboda haka ka hana shi zalunci ka ce ba zan kai ka ba kuma koda a baya na kai wa mahaifina magana sai na gaya mai kada ya je saboda kai mutumin banza ne kada ka zubar wa mahaifina mutunci kuma kada ka zubar wa gidanmu mutunci gidanmu ana ganinmu da kima ba za a yi ba shikenan ka toshe wannan kofar ko kuma ka san wani macuci ne a harkan kasuwanci sai ya zo wajenka yake da Allah kaza ka ce a'a ba haka bane kada a yi amfani da kai a cuci wani shine ka'idar amma wannan hadisin ba wannan ake nufi ba duk wani abin da bai shafe ka ba wasu ya shafa kuma su din ba akan cuta bane wata al'a'a mu'amala ce tsakanin su da juna na yau da gobe wanda suke yi na sirri ko wani abu ka ce sai ka bi diddigi sai ka san ne ke abin to kaga wannan ya nuna musuluncinka ba mai kyau bane in musuluncinka mai kyau ne ba za ka damu tunda ba a shigar da kai ba faruwanka ka ci gaba da harkokinka in ana so ka sani za ka sani ina fata an gane Allah ka shiryar da mu sai hadisi na ƙarshe a wannan babi yace at-tasi'u hadisi na tara an Umar radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wasallam qal la yus'alu ar-rajulu fi ma daraba imra'atahu rawahu abu daud wa ghayruhu hadisi na tara daga Umar dan Khattab Allah ya kare yadda a gare sa yace shi kuma daga manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi da alayinsa qala manzon Allah yace la yus'alu ar-rajulu ba a tambayan da namiji fi ma daraba imra'atahu akan me yasa ya dake matarsa me bikin wannan hadisin na farko hadisin nan ya tabbata ne akan Thabit bin Qais bin Shammas asali akan shi ne Thabit bin Qais bin Shammas ya dace matarsa itace wato Jamila bint Abdullah bin Ubay yadda ke ta hannunta ya kare shi fa mutumin kirki ne ba mutumin banza bane wannan dalilin ya mata targade sai ta ce ba za ta zauna da shi ba ba ta san shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaye ta koma ta ce ba zan koma gidan shi ba bana zargin sa a addinin sa mutumin yana kulawa da ibada yana kulawa da dokokin Allah kuma bana zargin sa a mu'amala wato ya iya mu'amala ni dai san shi ne fita a zuciyata ina fata an gane Imam Nawawi hikiman da yasa ya kawo wannan hadisin a wannan babin wato mutum ya ji tsoron Allah kada ya dake matarsa akan abin da bai kayyade ke ta ba dama ana magana muraqaba ne ko Allah zai tambaye ka gobe kiyama amince matsalar cewa ka kula amma in ta yi abin da ta tantance ya taba ta ya taba ta bai saba wa dokar Allah ba tunda Allah ya ce wallati takhafuna nushuzuhunna fa'idhuhunna wahjuruhunna wadribuhunna fa in ata'anakum fala tabghu 'alayhinna sabila Allah ya ce matar da kake jin tsoron taurin kanta da kekashe wacce da kin jin maganarka fa'idhuhunna kai mata wa'azi mata kala kala ne akwai wanda kana mata wa'azi za ta yi la'asar in akwai magariba ma sai ta yi za ta yi sajuda za ta baka hakuri wannan ya hakuri ban san abu kaza ba shikenan na biyu akwai wanda wa'azi baya mata sai Allah ya ce me wahjuruhunna fil mazaji'i ka kaurace mata wajen kwanciya akwai wanda idan ka kaurace mata to ita nan ake mata azaba zaka ta ce to wani dan kaza da nayi to ya hakuri dan Allah shikenan dama abun ta gane ta yi ba ni ne mata gyara shine sirrin to akwai wanda fa in ka kaurace mata daga nan in shekara ne ma gaba ta kai ta gobaran titi a jinsu kamar wani dalibi da muke karatu muna karatu da asuba sai yazo yake cewa ga abinda matarsa take masa sai na ce mai to kai mata nasiha yace in yana mata ma nasiha tana cewa Sheikh Abubakar Mahmud gobe wai izgilanci take mai sai da ce to ka kaurace mata wajen cin abincin ta mana sai yace ai bana cin abincin ta ce ohode in dai za a ba ta abinci abincin kada a ci mana ita dai dame ta ba in ma tai abinci bai ci ba in dai za a ba ta da ita da ƴaƴanta ta ci ba ruwanta sai na ce ka kaurace mata wajen kwanciya yace ya kaurace mata ta ce mu je zuwa daga nan har shekara yace haka ta ce mai a je zuwa kuma abin nan da yake magana ta ki bari sai na ce ka san me zaka yi mata yace a'a na ce to samu dorunanka ka sashi a aljihu ka kira ta ka zaunar da ita ka ce wacce na miki nasiha kin ki ji ka na miki kaza kin ki ji ka ga me za ta yi in ta fara maka babatu ka zau ka shaula mata guda ɗaya ka ga me za ta yi yana zuwa ya kira ta tana zuwa ya fara magana sai ya ce da na zaro da nayi mata guda ɗaya ta yi fitan bindiga ya ce da ta dawo ta leko ta ce bulala ka zo me kake so ina bari na ce to Allah ya yi gaskiya da ya ce wadri buhunna misali ne ina mata gane to kaga a nan ita wa'azi bai mata amfani ba kauracewa bai mata amfani ba sai da me sai da aka taba ta to akwai matan da duk yanda kake tunanin abin nan softness wallahi baya canza su sai ta zama wato wasu zuma ne da wuta ake shansa ko to wasu haka suke Allah dai halicce su shi ya bada wannan tsarin amma dukan da ake magana ba dukan da za ka yi mata rudu rudu ka mutu yana folding yana mata uppercut kamar TV game ina fata an gane ba irin wannan ba a'a ya taba ta ji zafi ta san cewa lallai zuciyarsa ya baci shine abin da ake magana amma sai Allah ya ce fa in afa'anakum idan sai muku biyayya fala tabghu 'alayhinna sabila kada ka ci gaba da mata keta ka ci gaba da dukanta ka ci gaba da yi mata abin nan a'a daman akan wannan matsalar ne take ta bodare ta yi tutsu sai ka kawo ta kan hanya shine abin da wato musulunci yayi ishara akai kaga wannan sahabin da kake gani fa mutumin kirki ne fa wali ne bayan ya mutu ma yayi wasiya kaga mutane da mutu kafin su mutune suke wasiya ko to shi wannan sahabin da wannan abin ya faru da shi sai da ya mutu yayi wasiya bawon Allah ne an kashe shi a wajen yakin wato Yamama a zamanin Sayyidina Abubakar sai wani daga cikin sojoji ya lallako ya kwashe kayan sa sai ya hada da nasa kaga yayi gululi kenan ko ya bo ya dauke abun wani ya maida shi ne nasa saboda an kashe shi sai dan uwan sa ya mafarki da shi sai ce wani ya zo ya saci kaya na ya boye wuri kaza ka je ka dauko dan uwan da ya farka daga bacci ya je sai ga wannan din ya kwanta a wuri kaza yanda shi wannan ya fadi a mafarki sannan wannan kayan inda ya boye din ne ya gaya mai kuma ya gansa sai ce kuma ka gaya wa Sayyidina Abubakar kaza da kaza da kaza da kaza kago ne na nuna maka da gartuwarsa ko yazo ya gaya wa Sayyidina Abubakar gashi ga abin da wani yace gaskiya ne me yasa ya gaskata shi yace saboda yanda ka ganshi a mafarki haka ka ganshi ai ne a aikace gaskiyawa ne ya faki ina fata an gane to kaga wannan sahabi a kansa ne wannan hadisi a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi magana shine sababu wurudul hadisi saboda dukan da yayi wa matarsa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ba a tambayan mutum dan me yasa ya daki matarsa ina fata an gane abinda ake nufi shi ma zai tsaya gaban Allah in yayi keta ne ya dake ta da mugunta to Allah zai kama shi da wannan laifin amma idan abinda shari'a ta halatta mai ne yayi wannan to babu laifi ina fata an gane kuma ba wai an bude kofar mutun yace shikenan abu kadan zai kai duka abu kadan zai kai mari abu kadan zai hada da overcoat abu kadan zai yi kaza ina ba haka ba to matan ma yanzu kaga sai ta dauko wuka kaga yanzu sai ta kara saka tunda yanzu su ma sun gano ko ana abin da zai dallaba ma maka to kaga wannan ba shi bane manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi magana akai amma akwai dalilin da zai iya sa akai wato wannan matsayi har a taba ta me ye dalili saboda idan ta saba wa dokar Allah ina fata an gane kuma mutun yayi akan wannan abin taki ina fata an gane in ya kai ga zai iya taba ta ne dan ta dawo kan wannan abin to wajibi ne haka dan ya ceto ta ya kubutar da ranta daga fada cikin halaka amma haka kurin ya maida ita wato jaka ya dinga duka wannan ya saba wa shari'a shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa baya daga cikin wai ɗayan ku baya jin kunya ya daki matarsa da rana sa'annan kuma ya da mata da daddare ina fata an gane saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsawatar akan haka saboda baya daga cikin dabi'an mutanen kirki amma idan dalili ya kai ga hakan babu laifi amma ana so mutun ya kula da wannan wato dalili wannan hadisi mana yace rawahu Abu Dawud wa ghayruhu Imam Abu Dawud ya rawaito wannan hadisin da waninsa Imam An-Nasa'i ya rawaito wannan hadisin a cikin Kitabun Nikah babun fi darbin nisa babun da ke magana akan ya halatta a daki ya mace idan tayi abin duka ina fata an gane Imam An-Nasa'i ya fitar da shi a cikin wato Sunan Kubra tasa bayan Imam Abi Dawud da ya rawaito wannan hadisi muhalli shahid a ciki da yasa mallan ya kawo wannan hadisi a wannan babun ya nuna maka ka kula da dokar Allah ba sai an tambaye ka akan kaza ba saboda ai Allah zai tambaye ka kai mai kyau ko kai mara kyau ina fata an gane Allah zai tambaye ka in ka mata keta ne ka sani cewa wa'annan abun guda biyu maza Allah ce Allah na gaggauta wato sakamakon su tun a duniya البغي والظلم والجو قيتا ده زالنتي الله ينا جغوتا ساكمكون سو تون ا دنيا ان كاي متا قيتا الله تي يا ساكا متا انا فاتا ان غاني ان كاي ني ان ايتاتي كوما تكي تشوتانكا تو الله تي يا ساكا مكا كاي كوما انا فاتا ان غاني ان ايتاتي كاي كاتي تشوتانتا to tun a duniya kafin a koma lahira sai Allah ya hada ka da wata mata ta dinga gallaza maka azaba ina gaya maka kai da kanka zaka je ka auro ta kuma ka ji ba za ka iya rabuwa da ita ba kuma kullun tana cuda ka lada ciki da waje saboda daman na gida ka zalunce ta in ita ce kuma take zalantar ka ko ka kwanta ka mutu ko ku rabu to Allah sai ya saka maka kai kuma dan ni na san mutumin da sun rabu ne da matarsa ta azabtar da shi ta azabtar da shi sai Allah ya kaddara sai ya rabu da ita da ta je ta auri wani sai ta auri boxer yana magana sai ta kai yana magana in tai magana sai hada mata naushi sai ya mata duka sai ta kwanta a asibiti kullum ana tare ina fata an gane haka ya dinga cuda ta ita da kanta sai ta ce wallahi ta san alhakin wane ne to an yi saki na daya da wannan mutumin mai duka an yi na biyu an yi na uku kafin a yi na ukun da aka yi na biyun sai ta ce ko tana so ta koma wa mijinta na farko dan me dan ta gano cewa lallai tana cutansa sai Allah ya dauke shi sai ya mutu ita kuma Allah bai bata iko ta roke shi ya yafe mata ba shikenan sai ta dawo wannan gidan aka shiga da gaishi aka daura mata na ukun ba an gama ba ta auri wani sun rabu ta kara dawowa dai nan gidan mai duka to a hakan ma an yi guda daya ka ko san wannan ta samu aiki ko jigila to shi yasa tun a duniya Allah ke saka wa mutum idan ka zalunci mutum ina fata an gane shi yasa manzo Allah ce wa'annan guda biyun al'amuran nan guda biyu tun a duniya Allah ke gaggauta hukuma Allah ya shirye da mu Allah kuma ya ba mu ikon kiyaye dokansa kada ya ba mu ikon saba masa a duk lokacin da ya ba mu iko da dama a hannayenmu ya kame hannayenmu daga fadawa cikin musiba anan zamu ta aya idan Allah ya raya mu sai mu tashi a sabon babi babi dake magana akan tsoron Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka anan zamu ta aya fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk idan akwai tambaya daya biyu sai mu idan babu za mu tsaya wajen mu sallah insha Allah subhanahu wa ta'ala sau shikenan namu tsaya a nan Allah ya da za mu yi sallah fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk